Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mita 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, da kuma shafinmu na Facebook Live a voahausa.com, ko kuma kai tsaye a shafinmu na voahausa.com din masu gabatarwa.
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Salisu Dangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 5 ga watan Janairun shekarar 2017, zamu magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, inda yau zamu magana ne game da kulle wasu asibitocin Niger masu zaman kansu.
Bisa zargin cewa suna taka rawa wajen karkatar da hankulan likitocin gwamnati daga aikin da ya rataya akan su na kula da lafiyar ƴan ƙasar.
To haka yake, inda zamu so mu ji, to shin wannan abu na kulle asibitoci, to bude asibiti laifi ne ko kuma zuwa clinic kamar yadda suke cewa a Turance?
To nika din nan an zo sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya mu gwamnati aiki, ana biya ne duk wata shine zaka iske, kuma lokacin aiki shine ke aiki tun cikin wancan clinic. Daga Attanin har Juma'a akwai waɗanda suna cikin clinic suna biya in wata yayi, kuma zai tsara mu gwamnati hannu ya ba su kuɗi.
To amma kuma ya mutane ke kallon wannan lamari na Niger mai kama da na wasu makwabtanta game da harkar lafiya?
Hakika wannan mataki na gwamnatin Niger yayi daidai, saboda kuwa ƙasa ta Najeriya haka yake faruwa. Likitoci sun fi mai da kai wajen kula da asibitoci masu zaman kansu akan na gwamnati.
To amsar ita ce saboda gwamnatin ba ta baiwa asibitocin da suke mallakinta kyakkyawar kulawar da ya dace.
Kulawa da haƙoƙinsu da inganta asibitocin gwamnatin shine zai kawo matsala. Nagode.
To da fatan za a ci gaba da bin mu a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Lura da yadda wasu likitoci a asibitocin gwamnati ke sabawa ka'idar aiki ta hanyar kauracewa wuraren aiki a lokacin da ya kamata su kula da marasa lafiya saboda kwadayin abinda suke samu a asibitoci masu zaman kansu, yasa hukumomin kiwon lafiyar al'umma aikewa da jami'an bincike a lahirin asibitocin kasar Niger, inji ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Iliyasu Idi mai nasara.
Kai talaka suna kuka, in ka telik sai a ce ka tai clinic. Clinic din nan an zo sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya mu gwamnati aiki, ana biya ne duk wata shine zaka iske, kuma lokacin aiki shine ke aiki tun cikin wancan clinic. Daga Attanin har Juma'a akwai waɗanda suna cikin clinic suna biya in wata yayi, kuma zai tsara mu gwamnati hannu ya ba su kuɗi. Alhali ba su yi mu gwamnati aiki, baka taba jin an ce mutun ya mutu cikin clinic ba, duk in ta lalace wannan mutumin dauko shi ake a kawo shi a jiwa mu gwamnati shi. To wannan abun ne an ka ce mutane su ji tsoron Allah.
Tun ba je ko ina ba, matakin ya fara rutsawa da wasu asibitoci masu zaman kansu, daga cikin su har da clinic Ni'ima, duk wanda cewa ana mata kallon mai tallafawa talakawa, sai dai ministan na ganin ba anan take ba.
Ni'ima da mutane ke cece ku ce bisa gare ta, ai ba ita da an kauri ba, akwai likita, akwai ai masu zaman kansu, su kai kakin akai masu zaba su in karari ha sun kai sore. Lehuka na horko da anka zo anka diba ba ta da takarda ko ba ta taba tambayar takarda ba ma wadda ta izini ba ta taba ba. Na biyu wanda adda ita ma'aikacin gwamnati ne, Centre de Santé de la République aiki duk wata gwamnati na biyan shi, sai ya je bude ma clinic uku gaba dai. Alhali duk mutum entin da ke gare ya bude clinic guda, sai ya zamanto duk waɗanda anka aiki suna aiki cikin wannan likita, babu wanda adda takarda ta an bashi enti na shi wannan aiki. Lahiyar mutane kamin ba abun wasa bace. To dan haka nan ne anka je anka liki wannan, inda ta yau in ta komo cikin kaida gobe ana bude ta.
Shugaban asibitin ta clinic Ni'ima Dr. Adakal Usman, wanda bai bada damar in nadi muryarsa ba, ya ce zai bi umarnin doka, saboda haka ba shi da ja a kai. sai dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na nuna rashin gamsuwa da wannan mataki da suke yi wa kallon wanda ya goga wa talakawa sosan tsiya. Malam Dambashi Son Allah shine shugaban kungiyar horar hula ta Kaded.
Ka tai nan hospital ka tai ka ga mutane wasu bisa gado wasu kwanci kuma yau in ba matsayi gare ka ba yau sai ka mutu da tsaye consultation ma ba ka samu to kaga ire-iren wannan abin a ce a kama su a karya su a'a sai ai musu falala tun da mutun ne dan adam ne kuma dan Niger ne wanda ya doko hanya ta ciya shina taimaka mata laka luwacin lahilin shi ne kuma yayi lahin shina ai abin da doka ta tanada ai mai amma ya kamata wannan izini ai dubar da za ai in dai ya cika takardu na bashi izini a bashi izini shi ci gaba da aikin shi saboda talaka suna cin muriya
a watan November da ya gabata ne ministan kiwon lafiyar al'umma dake bayani a majalisar dokokin kasa ya sanar da shirin kaddamar da bincike a daukacin asibitocin kasar a wani yunkurin magance lolin da talakawan Niger ke korafi a kansu a duk lokacin da suka je neman magani yayin da kungiyoyin jami'an kiwon lafiyar al'umma ke yi wa matakin gwamnatin kallon wani bita da kulli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To haka yake Maryam, kun ji rahoton Sule Mumuni Barma daga Niger kenan game da maganar wannan rufe asibitoci da aka yi masu zaman kansu don inganta maganar lafiya. To yanzu kafin mu je ga jama'a, bari mu je mu shakata da wannan wakar, amma kafin sannan akwai lambar da za a kira mu akan ta alamar tarawa a 1-202-205-6555. Idan mun gama shakatawa za mu dawo gare ku, amma kafin sannan bari mu je ga wannan sakonni da kuka aiko a amsar da muka tambaye ku. To da fatan za a mana afuwa ga sakonnin da kuka aiko mana a Facebook da Twitter.
Sako farko daga Mahmud Salihu Kaura na Moda yace ni ma a ce gwamnatin kasar mu Najeriya za ta dauki wannan mataki. Ai kuwa da asibitocin gwamnati sun dawo yanda suke a da, ba kamar yanzu ba da galibin su suka koma tamkar kwangaye. Kuma asibitocin kudi su ne sanadin wannan abu. Sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Sai Aminu Adamu Malam Maduri yace salamu yau da gobe, hakika wannan mataki na gwamnatin Nigeria yayi daidai saboda kuwa kasa ta Najeriya haka yake faruwa. Likitoci sun fi mai da kai wajen kula da asibitoci masu zaman kansu akan na gwamnati. Nagode yau da gobe, ku tashi lafiya.
Sai Shehu Adamu Rajau yace to amsar ita ce saboda gwamnatin ba ta baiwa asibitocin da suke mallakinta kyakkyawar kulawar da ya dace, domin zaka tarar asibitin gwamnati babu tsafta, ba a ba masu jinya kulawar da ya kamata. A saboda haka ne masu jinya kan zabi zuwa asibitocin masu zaman kansu saboda za su fi samun kula, duk da cewa asibitocin masu zaman kansu sun fi tsada. Saboda haka matukar gwamnatin Niger na son shawo kan matsalar wannan, to sai ta inganta asibitocin ta, ba wai rufe masu zaman kansu ba. Wannan kuskure ne babba.
Sai Salihu Sale da Kasko yace rufewar ba masala zai kawo ba, kulawa da hakokinsu da inganta asibitocin gwamnatin shine zai kawo masala. Nagode.
Sai kuma Amina Ibrahim M Maiduguri tace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika gwamnatin Niger ba haka ya kamata ta yi ba. Shin ta yi tunanin cewa ba za ta iya hana masu hali gina asibiti ba? Ya kamata ta duba shin menene yasa likitoci suke barin asibitocin gwamnati domin komawa na masu zaman kansu. Waɗannan abubuwa za ta yi nazari ta duba, ba wai ta rushe asibitocin ba. Da fatan gwamnatin Niger za ta gyara alakar ta tsakanin ta da likitocin kasar.
Sai Garba na Halikan ba yace tabbas ina goyen bayan gwamnati, saboda hakan na ƙara nakasa asibitocin gwamnati, domin kowane likita a Najeriya babban burin sai tara kuɗi, ba wai ya mai da hankalinsa wajen taimakon al'ummar ƙasarsa ba.
Sai kuma Musa Ubaliyo yace ai ba likitoci kadai ba, hatta malaman da ke koyarwa a makarantun gwamnati sun fi mayar da hankali akan makarantun kuɗi, wato makarantu masu zaman kansu.
Sai Aliyu Isaka Jalam yace assalamu yau da gobe, hakika wannan abin dubawa ne, domin kuwa ba sa kulawa da majigeta da suke a asibitocin gwamnati yadda ya kamata, domin suna ga abin da suke samu bai taka kara ya karya ba, shi yasa suka fi mai da hankali akan nasu. Amma kuma ita ma gwamnatin ya kamata ta duba batun da idan basira domin yin abin da ya kamata, dan rufe su ba shine mafita ba.
Sai ABK Abba Ibrahim yace hakan yana nuna gazawar gwamnatin Niger, domin inda tana kyautata musu ba za su tafi can ba.
Sai Farida Jafar Ahmed tace ina ganin gwamnati ta dage ta inganta nata asibitocin da kayan aiki da magunguna da kula da hakokin ma'aikata. Shi zai sa mutane da likitocin su mai da hankalin su ga asibitocin gwamnati fiye da masu zaman kansu.
Musa Ismail yace a ra'ayina wannan ba daidai bane saboda ta yaya za a hana kuma gwamnati ba su mai da hankali kan aikin su ba. Su kuma masu mai da hankali kuma a hana su? Wannan ci baya ne gaskiya.
Sai Umar Tijjani Yusufari yace hakika mafi yawan ma'aikata na gwamnati idan suka samu wani aiki na daban a wani waje mai zaman kanta suna mai da hankali fiye da na gwamnati akan mai zaman kansu. Ko da ya zama kudin gwamnatin yafi yawa.
Sai Zainab Musa mai addu'a tace salam yau da gobe hakika idan aka yi la'akari da dalilin gwamnati na yin haka sai a ce tayi daidai amma kuma ba anan giza ke sakar ba ya kamata a bincika ko gwamnatin Niger ne ba ta biyan likitocin takokin su shi yasa suke guduwa asibitoci masu zaman kansu idan kuma gwamnati na biyan likitocin nan haƙin su akan lokaci to ya kamata likitocin su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah yau da gobe ku tashi lafiya
idan muka koma shafin mu na Twitter @moha abdullahi yace sai a inganta na gwamnatin don rage cinkoson marasa lafiya a sauran asibitocin.
Sai Atti Nigeria yace haka yayi daidai amma fa da sharadin cewa ya zama dole ta inganta nata asibitocin kuma a cire siyasa a ciki.
Sai daga ƙarshe @ms garin rijiya yace eh to zai iya yiwuwa gwamnatin ne ba ta biyan su hakokin su da kyau idan ma haka ne to a gaskiya likitocin ba su yi wa kansu adalci ba.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To yanzu kuma sai mu shakata da wannan wakar kafin mu sami masu kira. Maryam. To yanzu kuma sai mu je ga waya da muka ce zamu bari ku kira mu domin ku fada mana shin wannan lamari da yake faruwa a Niger menene yake sa a ce an rufe asibitoci bayan cewa akwai waɗanda suke na zaman kansu akwai kuma na gwamnati Maryam to mutane da yawa sun yi magana akan cewa bai kamata a ce an rufe ba wasu kuma suna ganin cewa ai ya kamata a ce an rufe saboda wannan matsala ce da take shafar Nigeria tana shafar Niger da sauran kasashen mu na Africa to ba mu san yanzu su waɗannan da zasu kira me zasu ce shin hakan ya su ko gobe musu ba to zamu ji duka daga bakin su wanda kuma muna fatan in Niger din zasu kira ga kuma lambar da za a sami mu zan maimaita ta alamar tarawa 1 202 205 565 to yanzu mun sami wani kira yanzu haka daga ko ina ne bari mu ji assalamu alaikum hello to ina ga mun rasa wannan line zan maimaita lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa 1 202 205 565 assalamu alaikum
wa alaikum assalam
barka da warhaka da muke magana
sunana Abubakar Bello ina kiran ku daga nan Kaduna
to ka ji magana da muke akan maganar
na ji maganar da aka yi tabbas amma shawaran da zan ba gwamnati har kullun abin da ya shafi lafiyar jama'a ba a wasa da shi duk abin da yake kuma idan baka gyara naka ba baka iya tura wani saboda in ka lura da Najeriya da Niger kungiyoyin nan guda biyu suna da karfi sosai saboda muhimmancin su bangaren lafiya kenan so da idan
to ina ga mun rasa wannan ya katse kenan to muna jinka muna jinka
kuna ji na
eh muna jinka
idan ta rufe na asibitocin masu zaman kansu so kuma ita nata bata gyara ba ka gani jar an dade demokradiya amma har yanzu ba su samu wannan ci gaban ba saboda haka ina kira ga gwamnati ta gyara nata tukun kafin ta rufe na ainihin masu zaman kansu shine kira na gare su da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode sosai to ga wani kiran kuma assalamu alaikum
amin alaikum salam
to da wa muke magana
kuna magana da dan asaba mai fata daga Yauri jihar Kebbi.
To to dan asabe kana ji muna magana akan asibitocin Niger da aka kulle maganan cewa ba sa ba da hankali musamman likitocinta suna tafiya yawa.
To gaskiya wannan matsala ba a Niger kadai bane. Mu ma kanmu nan kasar mu Najeriya muna fama da irin wannan matsala. Ban san dalili ba ko ku saboda su likitocin ba a su albashin da ya kamata a ba su ne. To in dai haka ne ina kira ga gwamnatocin mu don Allah da Annabi. Wannan aiki da likitoci ke yi ba aiki ne na sa ba. A ƙara musu albashi wanda ya kamace su. Ya kamata a ce an zo asibitin gwamnati. Sai kaga mara lafiya ya zo ya kwashi awa uku ba tare da ya ga likita ba. Kaga an tara file ana neman likita ya wuce. Ka rasa inda ya tafi.
Haka.
To gaskiya wannan matsala ba a Niger kadai bane. Ya kamata shugabanninmu don Allah su bibi girman Allah su ceci rayukan talakawa. A ƙara ma likitoci albashi wanda ya kamace su. Ai rashin ingantattun ka aiki da albashi shi yasa aka kirkiro da asibitoci
na. To amma ana maganar cewa wasu suna maganar cewa waɗannan asibitoci zaka ga wani mamallakan likitocin ne.
Haka din ne, ashe sai zaka ga majinyata suna jiran likita ya wuce, yana ce ya je wurin asibitin kuɗi, ya binne gwamnati. Saboda babu kulawa wanda ya kamata.
To mun gode sosai, bari mu je ga wani daga Niger. Wane ne a Niger?
Halilu Mafaki.
To Halilu muna jinka.
Hello. Wato abinda nake so in ce game da zancen rufe asibitocin nan. To wani lokaci su talakawa suna bi masauki ne dole su.
Aiya, to mai rasa na Niger kuma na so mu yi ta tambaye su saboda tunda a garinsu ne abu ya faru ko a ƙasa.
Ga wani ma nan ana gani a Facebook Live yana biye da mu.
Eh to kafin shi akwai wani waye daga Zamfara ko?
Okay to.
Eh. Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina yi muku fatan alheri.
Yawwa, barka da warhaka. Wane ne daga Zamfara?
Kuna magana daga Izzuddin daga Zamfara.
To muna jinka. Amma rediyonka da zaka kashe ta zamu fi jinka.
Hello,
da za ka kashe rediyonka za mu fi jinka, ba ma jinka saboda rediyo da ka bari.
Hello?
To, ina ga wannan rediyon shi ta ba za ta bashi mu ji shi ba. So, yau kina magana cewa wannan.
Ga wani Zulaidin Abdu Gado, ina ji wannan shi ma ɗan Niger ne. Yake ce gwamnati ta yi gaskiya, wallahi likitocin ba su yi wa talakawa adalci saboda nasu asibitocin suke tafiya.
To, kin ga kenan wasu suna magana kan cewa wasu suna tafiya nasu ne su ba. Assalamu alaikum, wane ne a Zamfara?
In kuka aka bincika sai in ka su an likito duk da maganin ma na gwamnati ne.
To wane ne? To yalla bai wane ne?
Suna ba.
To mamam Sani muna jinka.
Saboda haka ni abinda gwamnati ta yi daidai ko Najeriya ya kamata su yaga nan.
Me yasa?
Aikin gwamnati ka take ka bude asibiti din ka kai aiki a can ko kuma ka tsaya ka yi gwamnati.
To mun gode sosai da naka ra'ayin.
Ba abin da za a ba su ya
tsaye su
gode Allah, ba
su
da gode Allah ne.
To mun gode sosai, bari mu je Yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
To wane ne a Yobe?
Ibrahim Abba ne daga guri Yobe.
To muna jinka Ibrahim. Muna jinka, kana jin mu?
Amarin dai ko ina da ko ina ne ba ma Niger kadai ba. Harma munan zaka ga sun fi ba da mahimmanci a asibitocin kuɗi saboda din nasu ne. Kuma zaka ga maganin ma da zaka duba zaka gani cewa yawancin maganin ma na asibitin ne ake kawo shi nan ake. To ba ma Niger ba, har ma munan Najeriya ya kamata gwamnati ta inganta abubuwan aune-aune a asibitin. Dan ta inganta su ma'aikatan. To ina ga ta nan ne za a samu sauki a cikin al'amarin da gyara.
To muna godiya sosai, bari mu je ka tsira. Yawa tashi lafiya, mun gode ƙwarai kai ma. To assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wane ne a Katsina?
Abba Sa'adu Mahuta ne.
To mala Abba Sa'adu muna jinka.
Yauwa, a gaskiya wannan gurgo shawara ce, saboda tun mu fari laifin gwamnati ne ma take jawo wannan irin matsala. Inda zaka ga lalura ko rashin lafiya ba ta taka kara ta kai da abada su kan manyan ko kuma jami'an gwamnati ko kuma masu hannu da shuni sun gwamnati su kai ko asibitocin kudin ko kuma asibitocin kasashen waje kaga anan sun ba da tabbacin cewa su inganta a inganta kai asibitocin da ke a private ba na cikin ba wanda suke a na gwamnati ba dan haka wannan matsalar tana faruwa ne daga kan su
eh to ina ga marasa wannan to bari mu je Abuja to mun gode dai sosai abba daga Katsina wane ne Abuja
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
tare kuje da Suleiman Kubo mazaunin da kwa dan kungiyar ma'abuta kafafan yada labarai dan cigaban kasa
to muna jin ka Malam Suleiman
to kika mu ba mu yi mamakin kamar wadannan asibitoci ba sakamakon gwamnati tana ganin kamar wadannan asibitoci kishiya ne a gurin su wanda kuma gwamnati ta ba su kofa har suka kafu suka karfin suka fi gwamnati kishin talakawa da kishin al'umma da kishin a taimaka al'umman abin da yasa na fada haka shine kamar a nan Najeriya idan kana son wulakanci da rashin taimakon al'umma ka je asibitin gwamnati abin da yasa na fada haka ina da shedu yanzu idan ka dauki mara lafiya ka je asibitin gwamnati abin da za su fara tambayan ka kudi kana da kudi idan baka da kudi za su rabu da kai ya kamata a ce ko da baka da kudi a matsayin su na gwamnati ne wannan haki ne wanda ya rataya a gwamnati gwamnati ta samu da yan kasa kiwon lafiya
to mun gode sosai saboda a lokaci bari mu je Kaduna mun gode sosai Malam Suleiman daga Abuja wane ne a Kaduna hello hello
ki karamar hukumar Kauru tare da tarayyar Najeriya
eh kace wane sunan
Ya'u Suleiman
Ya'u to muna jin ka Ya'u game da maganan rufe asibitoci a Niger
to ya abinda mabisa an bi tafi barawo abin da mabisa
to
yana da kyau a gwamnati tsakani da Allah ita ne ta soma ainihin barin asibitocin gwamnati ta kamutu saboda inda a ce da akwai kayan aiki to inda ne tabbatar maka su kansu ma'aikatan za su mai da hankali akan asibitocin gwamnati kar fa kuma ce a Najeriya ba ko da kwana don ne na naira biyar za ka je asibitin gwamnati sai dai a rubuta maka bill a ce ka je chemis ne kai ne za ka je ka siyo to kaga ko gwanda ma irin walakancin da suke yi wa mutane gwanda ka je na kuɗin ka san na kuɗi ne za ka biya kuɗi ne a kula da kai yanda
to mun gode sosai kai ba saboda lokaci bari mu je Sokoto kafin mu je Nasarawa da yake jira wane ne a Sokoto to ina ga mun rasa Sokoto waye a Nasarawa to assalamu alaikum
to kuna magana da Rufa'i daga Nasarawa
to muna jin ka Rufa'i
to hakika dangane da wannan da kike muna kira ga gwamnatocin mu na Najeriya mu ma
ai sai dai da ka kashe rediyon ka za a fujin ka ta hana aji magana da kake
okay so naje
yawa eh yanzu ka kashe
so ina muku fatan alheri
to mun gode sosai bari mu je Niger kafin mu komo kan Facebook live ko Maryam
naga akwai Niger ne
wa Niger hello to ina ga mun rasa wannan to dan ba mu dan Niger
okay naga wasu Niger ka ci ne wane Dawud Harun yace mu ɗan Niger sai dai mu ce Allah ya ba mu shugabanni Allah ya ba mu shugabanni masu jin tausayin mu sai kuma ga Abdulrahman Muhammad Sadis yace kamata yi gwamnati ita ma ta gyara nata da kuma nuna kulawa ga marasa lafiya kada a yi biyu babu
eh kamar yanzu kin ga ai akwai masu maganan cewa asibitocin gwamnatin idan ka je zaka ga farko abin da za a fara tambaye ka ina kuɗi bayan kana ganin cewa kai dan ƙasa ne ga ka da gwamnati a gefan ka kuma sai aka ce kawo kuɗi kafin a duba ka
kafin a duba ka ba a ce ko a ce ma ba gado mutane sun masa yawa
yawa to shine matsalar
amma dai gaskiya matsalar kamar hadda wasu likitocin wani abin kila akwai shi a asibitin ko akwai wani abu amma suna ganin idan suka tura asibitin su kamar da kwai riba a can in ba suna yin haka ba kaga ai ba za su dinga samun
to ga wani sakon daga Dawud Harun ne yace oh shine kika karanta a zo yace su ɗan Niger ko to sai ga wani Abubakar Jakil yace sannun ku da aiki sai Kabir Ajami yace akwai dai karancin likitoci a asibitin gwamnati zaka ga marasa lafiya fiye da menene ko 50 ne kan likita daya sannan su likitoci sun fi mai da hankali wajen kuɗi kawai
ni ka sani Usman ko akwai wani lokaci da dadewa muka banda lafiya muka je asibiti a mu wani dan tiyata haka nan sai wace ce mu suka yi babban asibiti muka je wai babu wai akwai dogon lokaci ba za mu ban samu amman TAA zan jira nan da watanni amma ina so kafin amman tiyata amma ina so amin da wuri in zo ga asibiti shi likitan mai yin tiyata zo a private clinic
magana
kenan yanzu magana kenan to in zan jira wannan watannin in ciwon kuma zai halaka nufa ya kenan
to haka suke cewa ba su sani to kaman da yadda kuma masu sauraron mu ke fadi Maryam da Usman kaman ya kamata kan gwamnatin gaskiya ita ma ta gyara
nan dan
in dai dan gwamnatin nayi kan ba wanda zai je na kudi
ba wanda zai je kan to ga wasu daga cikin da ya sakonnin ne akwai wani wanda dan tsakanin nan suka shigo dan akwai wani Luka Balarabe yace salam yau da gobe gaskiya rufe asibitoci masu zaman kansu bai yi daidai ba ganin yadda gwamnati ba su ba da karfi ga asibiti wato nasu kenan na gwamnati saboda rashin magunguna da kuma rashin kula da marasa lafiya kamar yadda ya kamata da ake kawo wurin kamar wanda ake kawo su asibitin gwamnati kenan sai kuma akwai wanda shi sunansa Siraju Muhammad Liba yace yace duk inda kaga ma'aikacin gwamnati na sauya sheka daga wannan sashin zuwa ɗaya sashin to tabbas inda yake fatan zuwa yafi inda ya baro
ga Muktar
Romuwa wai
wato
Romu kenan
to ga wani Muktar Gurga yace wannan maganar rufe asibiti don kawai a takurawa takurawa mutane
yake so ce
wato
a nashi ra'ayin
kenan
to sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace salam yau da gobe wannan yayi daidai ba ma wai a rufe irin wannan asibitoci ba amma a saka musu tara kawai ko kuma mai tsotara mai tsoka wato a ce ga wani kudi za su dinga biya kafin a basu su yi aiki kenan daga karshe ina kiran gwamnatin Najeriya ma ta yi koyi da kasar Niger a wannan bangaren sai ta haka ne mai da hankali sosai akan likitoci kuma da asibitocin gwamnatin su kansu to canje tashi shawara
kai kowa da nashi kam
to kina da wani ne ko karanto ga wata Zainab Musa mai addu'a tace salam yau da gobe hakika idan aka yi la'akari da dalilin gwamnati na yin haka sai a ce tayi daidai amma kuma to shine yace ba anan gizo wannan ina kaman ta rubuto shi da za a yi irin wannan yau to saki aiko shi tai yawa to ina jin kinan ko na Facebook live
din zamu saki
saboda kin san muna son mutane su dinga yi mana a Facebook live din saboda su dinga karuwa
suna
karuwa da wanda za su aiko tunda sakonnin da yawa ba zai karanto wuri daya ba kawai to ga wani Habu Eshehu yace gaskiya wannan mataki yayi daidai mu ma a nan Najeriya akwai buƙatar gwamnati ta yi nazari akan irin wannan mutanen fata na anan shine Allah ya daukaki ƙasa ta Najeriya tare da PMB to President Muhammad Buhari
Allah sa ya dace
amin amin to sai kuma Ahmad Ladan Girkau yace to yau da gobe idan an bi ta barawo ya kamata a bi ta mabisa shi ma yace da fatan wannan matsala da gwamnati ta yunkurin yi za ta magance ta a ƙasar Niger wato kenan in an bi ta maganan a rufe can to kuma can su kuma me suke yi gwamnati
kenan a duba dai a gani dai
to kin ga kaman wannan lamarin duka da muke magana shi mun yi magana da safi saboda yanayin yana wurin ziyara wato minista lafiya na Niger yana wani ziyara aiki a wasu ƙauyuka saboda yawancin ce service din ko kuma in ce yanayin waya a wurin yana da hala yana ya katse ya kama so amma ya mana alƙawarin cewa mako mai zuwa in Allah ya kai mu zai amsa gayyata mu a wannan shirin domin yayi mana bayanin me yasa gwamnati ta rike mu ji menene gwamnatin take yi wa mutane menene ba ta yi menene take wa likitoci ina ne ta rasa ko kuma ina ne ta gaza ina ne kuma take iya samar da abin da ya kamata ko kuma su ne likitocin suke da matsala to duka zamu ji a bakin shi in Allah ya so ya yarda
to masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com dan jin shi shiryen yau da gobe da suka gabata
haka yake to duka kan anan zamu jalin zamu shirin sai kuma in Allah ya kai mu gobe zamu sake dawowa da wani sabon shirin a cikin shirin yau da gobe amma kamar yadda muka ce zamu magana a makon da ya gabata da ministan lafiya na Niger domin mu karkare wannan magana da muka faro ta magana duka wasu asibitoci da aka yi a Niger domin inganta lafiya ko kuma harkar lafiya kamar yadda su gwamnatin suka nuna yanzu a madadin ita
Maryam Bashir Bagaje
da Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a madadin injiniyan mu na yau da kuma ita Saida Hamdun wadda ta bada umarnin shirin nake cewa a cikin shirin yau da gobe sai Allah ya kai mu zamu sake juyowa da wani sabon shirin a kasance tare da mu ta Facebook Twitter da sauran kafofin mu da ake iya jin mu ko kuma sauraron mu mun gode kwarai
Voice of America. This program has come to you from the Voice of America, Washington.